Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Da fata an wuni lafiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Haruna Shehu Mararraban Jos da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar, ce daga watan Agusta shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Haruna da kanin labarai.
To Baba Yakubu, sakataren harkokin wajen Amurka ya ce bai kamata China ta sanya tattaunawa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya kamar sauyin yanayi a cikin hadari ba. Bayan da Beijing ta sanar da yanke hulɗa da Washington kan batutuwan, jiragen yakin sama da na ruwa na China sun ci gaba da yin atisayen nuna yadda za su iya kai mamaye kan Taiwan idan bukatar hakan ta taso. Yayin da China ke mayar da martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai tsibirin, kasar Spain tana fafatakar ganin daƙile ɓullar cutar ƙyandabiri mafi girma a Turai tun bayan da cutar ta bazu zuwa wasu ƙasashen duniya.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa al'ummar yankin Tambol a Sokoto suna fama da hare-hare ƴan bindiga a cikin wannan lokacin.
Don Allah don Annabi, daga gwamnatin tarayya abin da ya dawo jiha da karamar hukuma. Suwaiwaye mai irin rahama, mutanen yankin ga suna cikin tashin hankali. Ba mu iya kwana da dadi, wallahi kauyukan nan yanzu duka cikin garin jiha suka kwana.
A kasar Ghana kuma an bude wani masallaci da makaranta a birnin Accra, inda aka gargaɗi mahalarta taron bude masallacin da su yi zaman lafiya tsakaninsu da sauran addinai.
To wanga abu da malam yayi muna, to alhamdulillah liman da ya dora muna picture ga kowa da kowa, to mu kuma sauran mu shi yayi nashi shekaran shi 103 me saura.
Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar. Za a kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To jama'a, ga labaran duniya. A yau Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata China ta sanya tattaunawa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya kamar matsalar sauyin yanayi a cikin hadari ba. Bayan da Beijing ta ce ta yanke hulɗa da Washington kan batutuwan, a zaman martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai Taiwan. Blinken ya sanar da hakan ne a wani taron manema labarai ta internet da takwaransa na Philippines a Manila, bayan ya gana da sabon shugaban kasar Ferdinand Marcos Jr. da kuma wasu jami'ai, a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Washington da Beijing ta yi tsami sosai. Ziyarar Pelosi a Taiwan ta harzaka China, wacce ke ikirarin Taiwan wani bangare ne nata, wanda za ta dawo da shi cikin kasar ko da karfi idan hakan ta kama. A ranar Alhamis din da ta gabata ne, China ta kaddamar da atisayen soja a gabar tekun Taiwan, sannan a jiya Juma'a ta yanke hulɗa da Amurka kan muhimman batutuwa, ciki har da harkokin sojoji da kuma sauyin yanayi. Blinken ya ce kasancewar China, wacce ta fi kowace ƙasa fitar da hayaki mai dumama duniya, dakatar da tattaunawa da Amurka kan batun sauyin yanayi, duniya ce zai hukunta, amma ba Amurka ba. A yau Asabar, jiragen yakin sama da na ruwa na China sun ci gaba da yin atisayen nuna yadda za su iya kai mamaye kan Taiwan, a cewar jama'ai a Taiwan din a matsayin martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai. Takaitacciyar ziyarar da Pelosi ta kai a tsibirin mai cin gashin kansa da China ke ikirarin wani yanki ne nata, ta harzuka Beijing lamarin da ya sa China daukan matakin atisayen soji mafi girma, wanda ya hada da harba makamai masu linzami da suka tsallake Taipei, babban birnin Taiwan. Atisayen, wanda ke gudana a wurare 6 a kusa da Taiwan, zai ci gaba har zuwa gobe Lahadi. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce jiragen ruwa da kuma jiragen sama na China da dama sun harba makamai ta mashigin tekun Taiwan. A jiya Juma'a, sojojin China suka ce sun gudanar da atisayen sojan sama da na ruwa a arewa da kudu maso yamma da gabashin Taiwan a wani mataki na nuna kwanji. A jiya Juma'a, Ukraine da Russia suka zargi juna da kai hari kan tashar samar da wutar lantarki ta Zaporizhzhia dake Ukraine, wacce ita ce tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Cikin wata sanarwa, kamfanin kula da makamashin nukiliya na gwamnatin Ukraine Energoatom ya ce an kai hare-hare guda uku a wurin da tashar take, kusa da ɗaya daga cikin wuraren samar da wutar lantarki da makamashin nukiliyar ke da shi. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin Ukraine ne suka lalata tashar. A cikin wata sanarwa, ma'aikatar ta ce sojojin Ukraine sun harba makaman artillery uku a yankin tashar makamashin nuclear ta Zaporizhzhia da kuma birnin Enerhodar.
An jima kaɗan Haruna zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, a Najeriya jama'a na ci gaba da zaman zulumi duba da yanda 'yan bindiga ke ci gaba da gallazawa mutane a sassa daban-daban na ƙasar. Wannan na zuwa ne a lokacin da mahara suka kafa ƙahon zuka ga jama'ar yankin Jabo da ke ƙaramar hukumar tambuwal mahaifar gwamnan Sokoto. Daga Sokoton ga Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Lamarin rashin tsaro a Najeriya dai ya zama kalaji har gani, domin tun jama'an na jin faruwar hare-haren ta'addanci daga nesa har sun isko su ƙuryar gida. Hakan ne ke faruwa a Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, domin yanzu haka zaman lafiya ya fara yin bankwana da jama'ar yankin Tambuwal da ke kudancin Sokoto mahaifar gwamnan jihar. Yanzu kusan mako hudu kenan 'yan bindiga sun hana mutanen garuruwan da ke yankin Jabo da ke Tambuwal bacci da idanu biyu rufe, kamar yadda wani mazaunin garin ya bayyana.
A garinmu da an tashi dauka ta farko mutum kuma 17 sun ka dauka, kuma sun ka zo mana kudi naira miliyan 20 katakaka an ka shirya miliyan 10. Sai da mun kai ta sai sai sun komi da komi a tare da gonakinmu. Kai yanzu haka akwai gonanmu da mun ka sai su wata gerun ta ciki hawa da kanu mun ka sai sai hashi a gerun, kuma da bisa mu jakkai hajjakai mun sai su a gaban ta yanne. Wallahi malam katar da sababi da kun an ka hada kudi an kai musu. Wallahi muna da bukatar ceto don Allah a taimaka mana. Muna kira daga gwamnatin tarayya in ba cin amana za ta yi ba, don Allah su taimaka mana. Kwanciya hankali shi kasan mu yanzu babu shi wallahi, da dare ba mu kwana da ranar yau.
Har wa yau na tuntubi wani mazaunin garin Abubakar Jabo wanda ya ce ko jiya Juma'a da dare mahara sun shiga wani gari a yankin.
Wayewar safe yau Asabar sun je wani gari da ake cewa Rahin Kuriya da ke gaban tafki iyaka da zai iyaka da Gumi. Yau wayewar safe garin sun kashe mutane, sun gargada mutane. Yanzu haka halin da ake ciki garin na can babu dadi, babu dadadawa cikin garin. Don Allah don Annabi, daga gwamnatin tarayya abin da ya dawo jiha da karamar hukuma su waiwaye mu da irin rahama. Mutanen yankin ga suna cikin tashin hankali, ba mu iya kwana da dadi. Wallahi kauyukan nan yanzu duka cikin garin Jabu suka kwana. Sai ka shiga cikin gida guda inda bai wuce dakuna biyar baka cimma mutum ya kai kusan 100 da wani abu. Duk da akwai jami'an tsaro nan Jabu, su kadai ba za su yi ba, tunda akwai jami'an tsaron na sojoji da 'yan sanda da civil defense. Amma barayin har suka shigo suka yi abin da suka yi, babu abin da wa'annan jami'an tsaron suka aiwata su a wannan lokacin da barayin suka shigo.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun, kuma kakakinta a Sokoto DSP Sanusi Abubakar ya ce a bashi lokaci zai bincika.
Jabo Tambuwal kenan?
Eh, Tambuwal local government ba.
Read Allah Rami verify some tests.
Sai dai har zuwa hada wannan rahoton ban ji ba daga gare sa. Masana harkokin tsaro a Najeriya na ganin irin wannan harin na Tambuwal manuniya ce akan abubuwa da dama, kamar yadda masanin tsaro Yahuza Getso ke cewa.
Sako ne ga shi gwamna Tambuwal da sauran gwamnonin yankin da kuma ita kanta gwamnatin tarayya, bisa ga cewar wato duk kokarin da take da awar tana yi na cewar tana magance 'yan bindiga, alamomi ne waɗannan suke alamtawa na cewar abin da take faɗa ba gaskiya ba ne. Kuma sako ne ga su al'umma gari na su sani cewar gwamnati bata shirya tinkarar wannan matsalar tsaro ko kuma tinkarar matsalar yanda za a magance wato kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa ba.
Matsalar rashin tsaro a Najeriya na ci gaba da daidaita yankuna, inda jama'ar da suka tsira da rayukansu ke ta yin ƙaura zuwa manyan birane domin ceton rayukansu. Duk da ciwar da mahukunta ke yi suna kokarin magance matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka, kuma ana iya sauraron shirye da suka gabata na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Haruna da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Kasar Spain tana fafutukar ganin dakile bullar cutar kyandabiri mafi girma a Turai tun bayan da cutar ta bazu a wasu kasashen duniya. An samu mutane 4,942 da suka kamu da cutar a Spain da ke kudancin Turai, yayin da aka samu maza biyu da cutar ta kashe. Hukumomi da wasu kungiyoyin LGBTQ a kasar suna fadada aikin wayar da kai akan allurar rigakafi ga mafi yawan mabukata na al'umma da abin ya shafa zuwa yanzu. a Amurka da Turai, mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar ta ƙyandabbiri maza ne masu tarawa da maza. Sai dai masana sun yi gargaɗin cewa idan cutar ta ci gaba da ƙaruwa, to babu makawa za ta iya yaɗuwa zuwa sauran jama'a kamar yadda ya faru da cutar HIV. Ganin yadda ake da ƙarancin allurar rigakafi, babban matakin da ake ɗauka na yaƙi da cutar ƙyandabbiri yanzu shi ne wayar da kai na buƙatar rage yawan abokan tarawa. A jiya Juma'a, wakiliyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yankin kudu da Hamadar Sahara shi ne yankin da ya fi fama da matsalar ƙarancin abinci a duniya sakamakon yaƙin da Rasha ta ƙaddamar a Ukraine. Da take jawabi a Ghana, Linda Thomas Greenfield ta ce farashin abinci a duniya ya ƙaru da kashi 23 cikin 100 idan aka kwatanta da bara. Amma lamarin ya fi kamari a yankin kudu da Hamadar Sahara, inda abinci ke laƙuma kashi 40 cikin 100 na kasafin kudin mutane a gidaje. Thomas Greenfield tana rangadin kwanaki 4 ne a Afirka a cikin wannan mako, inda ta kai ziyara ƙasashen Uganda da Ghana, inda kuma ta mai da hankali kan batun illar ƙarancin abinci a nahiyar. Ta ce kafin Rasha ta kaddamar da mamaye a Ukraine, wacce ke kan gaba wajen samar da hatsi da man girki a duniya, mutane kimanin miliyan 190 ne ke fama da ƙarancin abinci a duniya, shi ma kuma annobar COVID-19 ta taimaka.
A gaida Haruna Shehu mararraban Jones da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma da la, yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Malaman addinai sun gargaɗi mahalarta wani taron buɗe masallaci da makaranta a birnin Accra da su kasance masu zaman lafiya da junansu da kuma haɗin kai tsakanin addinai waɗanda suke makwabtaka da juna a ƙasashenmu na Afirka ta yamma don ci gaban al'ummarmu baki ɗaya. Wakilinmu Idris Abdullahi Bako na ɗauki da ƙarin bayani daga birnin Accra.
An yi wannan kira ne daga wurin buɗe masallaci da makarantar haddar Alƙur'ani da babban limamin limamai na ƙasar Ghana Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharubutu ya gina a unguwar Joma da ke ƙaramar hukumar Able kuma a birnin Accra. Taron buɗe masallacin da aka yi a daidai sallar Juma'a ya tattaro mahalarta daga ƙasashen Afirka ta yamma da suka hada da babban halifan Sheikh Ibrahim Kaula kuma shugaban faila na duniya Sheikh Mahe Ibrahim Yas daga Senegal da halifan Shehu Yas na Najeriya mai martaba Malam Muhammad Sanusi Lamido na biyu da babban limamin masallacin birnin Abuja Farfesa Ibrahim Makari da sauransu. Babban bako a wurin taron mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bawumia ya kwatanta Shehu Usman Nuhu Sharubutu da babbar kyauta da Allah ya yi wa Ghana saboda irin gudunmuwa da yake yi wa ci gaban ƙasa da kuma kawo haɗin kai.
Distinguished ladies and gentlemen, our national chief imam does his good works from his undoubted commitment to society's overall betterment. His eminence Sheikh Nuhu Sharubutu has always promoted and energetically worked for the balanced and spiritual uplifting of our people.
Masu martaba mahalarta, babban limaminmu ko shakka babu ya himmatu da gudanar da kyawawan ayyukansa saboda ci gaban al'ummomi. Sheikh Usman Sharubutu ya dade yana shelantarwa kuma yana aikin Allah saboda Allah. Farfesa Ibrahim Makari, wanda ya jawabin sa cikin harshen Larabci, ya dan tarjuma mana takaice abin da ya faɗa, yana mai cewa
ba wani abu bane bantin al'umma suna bukatar su amfana da hikimar wannan jagora wajen tabbatar da zaman lafiya da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'ummar musulmi da junansu da kuma al'ummar musulmi da abokan zamansu. Manya sun yi nasu, abin da ya rage sun mu kuma mu tsaya mu ga cewa wannan irin ayyuka na alkhairi sun ci gaba da daukaka har zuwa ran da Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna mana jami'o'i ba daga wannan kananan makarantu zuwa jami'o'i wanda za su zama sun ginu akan ilmantar da addini da ilmantar da rayuwa da zamantakewa tsakanin al'umma.
A cikin takaitaccen jawabin da yi, mai martaba Khalifa Malam Sanusi Lamido Sanusi ya jaddada kalaman Farfesa Magari, inda ya ce idan sauran ƙasashen Afirka za su yi koyi da babban limamin limaman Ghana wurin kyakkyawar alaƙa da zamantakewa tsakanin al'umma, lalle zai taimaka ainu.
And may the people of Ghana continue to benefit from his work in fostering peace and understanding among various faiths.
Allah ya sa al'umman Ghana su amfana da hikimar wannan shugaban na kowa na zaman lafiya da fahimta fahimtar juna. Kamar yadda Sheikh Magari ya faɗa, Allah ya sa sauran shugabanni a ƙasashen Afirka su koyi muhimmancin zaman tare da lumana domin ci gaban nahiyar mu. Wasu mahalarta kuma sun bayyana farin cikin su da wannan aikin da limamin limaman Ghana Sheikh Usman Nushar Butu yayi.
Wannan ɗakin Allah da wannan bawan Allah ya gina mana dukkan mutum in dai ba zai jahilci kansa ba, in ya shiga cikin wannan ɗaki mai albarka ya san kan cewa wannan abin da aka gina yafi gidan da ainihin chief imam ke kwana a cikin sa. Saboda haka babban ɗaki ne, amma dukkan shi mukayyaf, bi ma'ana an sa mai air condition, full air condition baki daya.
Wato malam yayi abin surprise, ya surprise mutane Ghana gaba daya. To wanga abu da malam yayi muna, to alhamdulillah
liman da ya dora muna picture ga kowa da kowa, to mu kuma sauran mu shi yayi nashi shekaran shi 103 me saura yayi komi ya gama. Wata rana yana ce muna kaman shi abin da ya dame shi yaga ya kare makarantan nan da masallacin nan, alhamdulillah kuma yayi me yayi gurin sa ya cika alhamdulillah.
Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Abdullahi Bako da wannan rahoto. Kar a manta, kuna sauraron wannan shirye-shiryen ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan zango akan mita 102.5 zango FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yakub Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku wani batun haɗin gwiwa ne tsakanin wasu ƙungiyoyin direbobi a Kano a Najeriya da Damagaram a Nijar. Wani lamari da ke tabbatar da yin aiki da juna cikin lumana. Wakiliyar mu Tamar Abari ta haɗa mana rahoto akan haka.
An kaddamar da wani haɗin gwiwa na ƙungiyoyin masu aikin sufuri tsakanin Nijar da Najeriya, musamman ma jihar Kano da kuma jihar Damagaram. Sun yi wannan haɗuwa ne biyo bayan wasu 'yan matsaloli da suke fuskanta daga direbobi har fasinja da ma ma'aikata na kan hanya a tsakanin ƙasashen biyu. Usaini Magaji, wanda ake ce ma Jimi, shine aka zaba a matsayin jagoran wannan kungiyar, ya kuma yi ƙarin bayani a hira da muka yi da shi.
Wannan mutane da suka zo baki na Najeriya, kin san tashin ma ta Kano diyawa ce, amma bangaren layin Niger kuma da Magaran biyu akwai wanda suke na bangaren yan bosu daban, akwai yan bangaren Fijo da lokacin nan Fijo ce. Yanzu daga baya aka yi sharon layi biyu, to amma kuma kamun a bude wannan reshen ma a maradi an bude wannan reshen na tashin na adalci bangaren tashin Kano nan daban, na patrona daban, na adalci daban, wanda kake so da kake. To shine mu ma muka bude anan gar.
To mine ne dalilin yin taron naku? Kuma akwai wasu matsaloli ne ko?
Eh, kai matsalolin mu da yayin da ya same mu tsakanin mu ne da abaka aikin. Wanda dai da dai tahiya ɗaya muke. Daga baya mun yi ai zabe, aka ce ba za a yi zabe ba. Kawai wanda suke wanda muke tare da su ɗan layin kana. Kike sai dai ai tazarce, muka ce a mu gumi yar raba, kira mu suka yi suka kai mu ku zo mu kuke so. Muka ce a mu ai zabe. Kamun mu tantance sun je zaben su. Sun rubuta kowa da kowa, muka zo mu shiga nan mu shiga, suka ce to ku zo a sanya dafi. Aka zo gurin gyara bai gyaru ba. Daga nan muka ga kawai dai maimakon mu ma gara mu bude tamu mu zauna lafiya, muka ji Kano Kano hallon bangaren su daban, namu daban.
Kana yanzu nan kungiya ce kuka yi ta yan Kano Kano?
Yan Kano Kano. Amma wanda yake so ne zai zo gurin mu, wanda yake so kuma ya je gurin su, mu ba tashi hankali ba. Wanda yake so ya ci takarar su, wanda yake so ya zo ci takarar mu, wanda yake da mu, wanda yake da su, hallo kuma ya je gurin su.
To kamar ita wannan kungiya ta ku, wani irin aiki ne za ta yi tsakanin Kano da nan da Magara?
Mu tsakanin aiki Kano da Magara, mu nan gurin muna biye same su, mu ne muna biye same matan su ne, su za su kwame abin su je su tarba su gami ne, mu kuma mu nan haka za mu tarya mu gami.
Haɗin gwiwa ne za ku yi kenan?
Dama muna da akwai ta babu ba, akwai ta dama ba babu ba, eh haka ne kawai. Su kuma yan bangaren bosu ne suka ce to su ma su da so yadda suke so akan magana, a maida su a rika rubuta su a layi kan sharon, sai suka ce su ba za su rubuta su ba. Sun zo inda kin ji bayanan su ma za ki ji a nan gurin abin da suke, ba irin al'ummar da ba su zo waɗansu rubuta suka ki rubuta su. Yanzu kuma mu da muka buɗe wannan suka zo su.
Su wane ne aka ki rubuta?
Ne.
Su wane ne aka
ki? Najeriya. kin san bangare biyu ne to su ba su yi da wa'annan da wancan bangaren suke kenan ku kin gani dole ne fi an samu tangarda
wanne ne wancan bangaren
wancan bangaren shi ma a Kano yake daban kohon ruwa ya yi ne ta kohon ruwa yawa yo to yi ne kuma kohon ruwa kashi wajen uku ce ko hudu kin ga
yanzu ana iya cewa komai ya daidaita
sai to ga mun nan dai komai ya daidaita tun da an yi shugaba an yi mataimaki an yi komai da komai an kare hali an ci gaba da aiki yayi mu
yanzu kamar irin matsaloli da ake huskanta na kan hanya wanda direbobi da passenger suke huskanta kamar shi ma yana daga cikin aikin da za ku
yana daga ciki mota za mu dauka mu je ko menene in ma me hatta da passenger in ya same shi sai mu buga shi haka ne ko da dama da ma'aikatan man da shi da zai samu matsala ko kai direba da ma'aikacin da ka samu matsala ko to sai mu ji a warware ta ruwan sanyi kawai ya kare
komi uwar kungiyar direbobi zata ce baba ya dan yaro shine shugaban kungiyar adalci ya ce babban burin su dai anan shine ayi aiki da doka da kuma oda
ba yin ta bane maka yanzu wannan kungiyar an jima da yin ta ta kai misalin sati hudu ko biyar da yin ta yanzu an zo an kaddamar da biran ne anan wannan hatas mun kaddamar da wannan da tarin da bakin wanda muka yarjejina su da saboda su zo su kani da ido ga abin da muka dangantar da yarjejiniya wanda muka yi da su musu ya ne kamata mu yi aiki tsakaninmu ya saboda kusa abokan gaya irin ta cikin sa to insha Allah za mu ga hanyoyin da ya kamata mu bi don a yi cikin lumana kusan babban problem ki ne ke faruwa kisha mata daji dan Allah ma ce bai so a mai kisha amma wajibi ne zaman da kai a rayuwa ya ke dole kisa an kisa sai an kishoyi wannan ta halitta zo gobe ko jibi akwai tabi ku ta kuma yanda mu muka fitar ga nasarar muka zama kai adalci wasu su fito shi duka ma'anar ka dai ka rawa musulman abin da nake so babban abin da nake so mu yi wanda ya dame mu yayin za a yi su wa'annan mutanen da muke girga su yi kuri su gane da mutane yadda ya kamata mutane su yi aiki cikin bin doka da oda mun babban abin da mu ya za a yi sa mutane su yi balaguro cikin tsanaki abin doka da oda ba ta shafi ba
bangaren yan Najeriya cewar Muhammadu Umar na kungiyar Union ta kofar ruwa a jihar Kano ya nuna farin cikin shi inda kuma ya ci gaba da cewa irin wannan haduwa ta hanyar ta ne za a iya samun dukkan wani ci gaba
abinda zan iya cewa muna farin ciki da Allah madaukakin sarki ya kawo wannan rana wanda muka hadu tsakanin Niger da Najeriya kuma shi duk inda kaga an ci gaba to haduwa akai aka ce za a yi aiki tare
kage da tamara bari da wannan rahoto kuma anan ne zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauki da wani sabon shiri yanzu a madadin tamara bari da daukakin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mini sautin shirin baba Yakub makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
sako mu na farko ya fito ne daga baban gida IBB Giyawa daga karamar hukumar mulki ta Gurunyo jihar Sokoto yace assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bani dama da ne kira ga matasan Najeriya kada mu bari gurbatattun yan siyasa su yi amfani da mu wajen bangar siyasa a zabukan da ke tafe na shekarar 2023 domin ganin babu yayansu a ciki da fatan matasan sun ji wannan kira nawa sako na gaba na cewa salam VOA Hausa muna mika kokumbaran mu ga mai girma gwamnatin jihar Gombe Alhaji Inuwa Yahaya kan biyan ma'aikatan kadanan hukumomi wanda a lokacin yakin neman zabe yayi musu alƙawari da zaran ya hau kan kujerar gwamna zai biya su gashi kuma har yanzu shiru shine yasa muke tunatar da shi da ya dubi Allah ya cika waɗannan ma'aikata alƙawarin su domin suna cikin tsananin rayuwa mara daɗi daga kawo mai ruwa Bajoga da comrade Adamu Abubakar Bajoga wannan sako ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace a kullun addu'a ta ita ce Allah ya zaba mana shugabanni na gari a zaben shekarar 2023 wa'anda zamu ce gwamnatin mulkin su da mulkin wa'annan shugabannin ba wa'anda zamu ce gwamnatin mulkin wa'annan shugabannin da mulkin su ba shi ko Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas kashe mutum biyu da yin garkuwa da mutum sama da 30 da karbe mulkin wasu kauyuka a jihar Taraba da wasu ƴan bandaga suka yi abin tashin hankali ne. Muna kira ga hukumomin tsaron jihar da su masa kaimi wajen gadin an ceto waɗannan bayin Allah daga hannun ƴan bandigar. Da ƙarshe nake addu'a Allah kawo ƙarshen ayyukan ƴan bandiga a ƙasar mu Najeriya, amin. Wannan sako ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dango cikara suwa jihar Yobe. Tace salam VOA Hausa. Da Allah ku bani dama da jajantawa al'ummar garuruwa da ambaliyar ruwan sama ya raba su da mahallansu tare da lalata musu dukiyoyi. Su ma kuma jama'a da su gujin yin gine-gine akan hanyoyin ruwa don gudun sake afkuwa haka nan gaba. Daga ƙarshe muna kira ga gwamnatoci da su tallafa musu da abin da ya samu don rage radadin asarar da suka yi. Sako na gaba ya fito daga Aliko Auta Kafinta Yalwa Barikin Ladi jihar Filato da Malami Kura garin Sarkin Noma da Bashir Tela lafiyan bari-bari. Suka ce muna bayyana ra'ayinmu ne akan 'yan Najeriya suke wasa da gwamnatin tarayya ta yi na ƙara wa'adin karɓan katin zaɓe. Su yi amfani da daman su tabbatar da sun samu katin a hannunsu domin shi ne damarsu. A ƙarshe sai kuma wannan sako da ke cewa muna nuna murna da godiyarmu zuwa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bisa tallafin da ya baiwa ƙasar mu Jamhuriyar Nijar na motocin yaƙi. Kiranmu ga gwamnatin Muhammad Bazoum da fatan za a bi hanyar da ta dace da waɗannan motocin. Sannan kuma muna kira ga masu ganin ba daidai bane shugaba Buhari ya ɗauki wannan mataki a matsayin taimakekeniyar ƙasa da ƙasa tsakanin tagwayen ƙasashen namu. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya ƙara haɗa kawunan ƙasashen namu biyu ya ba mu ikon taimakar juna. Sako daga Sanusi da Isihu Madatai da Magaram da Iliyasu Yakuba Digawa.
To madalla yanzu ko kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sakon.
Don sanin labaran sana'o'i, harkokin yau da kullun, har ma da masu ban mamaki a biranenmu, ku kasance da sabon shirin rayuwar birni.
Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira 200, yanzu fa ka kashe 400 domin game da cikin kama zaka koshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan.
Birni magamar sarakuna, masu hannu da shuni da talakawa.
Ita rayuwa ta dan adam, Allah na ba kowa rabon sa daidai lokacin da ya ga dama. Yanzu yanda ake bai ana dan samu dan wani guri daga bayan nan na dan sayar da ina dan sayar da kayan wuta haka.
Don sanin wayar da ake toyawa a birni, kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka. Duniya a takun hannunku.
To madalla da wannan ne kan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To masu sauraro ga takaitattun labaran duniyar. A yau Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata China ta sanya tattaunawa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya kamar matsalar sauyin yanayi a cikin haɗari ba, bayan da Beijing ta ce ta yanke hulɗa da Washington kan batutuwan a zaman martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai Taiwan. Blinken ya sanar da hakan ne a wani taron manema labarai ta intanet da takwaransa na Philippines a Manila, bayan ya gana da sabon shugaban kasar Ferdinand Marcos Jr. da kuma wasu jami'ai a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Washington da Beijing ta yi tsami sosai. A yau Asabar, jiragen yakin sama da na ruwa na China sun ci gaba da yin atisayen nuna yadda za su iya kai mamaye kan Taiwan, a cewar jami'ai a Taiwan din a matsayin martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai. Takaitacciyar ziyarar da Pelosi ta kai a tsibirin mai cin gashin kansa da China ke ikirarin wani yanki ne nata, ta harzuka Beijing lamarin da ya sa China ɗaukan matakin atisayen soji mafi girma, wanda ya hada da harba makamai masu linzami da suka tsallake Taipei, babban birnin Taiwan. A jiya Juma'a, Ukraine da Russia suka zargi juna da kai hari kan tashar samar da wutar lantarki ta Zaporizhzhia da ke Ukraine, wacce ita ce tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Haruna Shehu Mararraban Jal da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan la'asariya Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya, assalamu alaikum.